sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsi. Hawa shirin ce tare da Sarfila Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokaci za ku je da shugabanni da kungiyoyi da dimbin jama'a masu saurare. Ke ci gaba da taya murna da fatan alheri ga sashen Hausa na Murya Amurka. A ci gaba da shirye-shiryen da yake yi na bikin cika shekaru 45 shirye yana jin zaren shi a fannin yada labarai da shirye-shirye ga duniya. Za kuma ku ji cewa da alama da tsugun ya tashi bata kare ga tsohon shugaban babban bankin Najeriya ba, Godwin Emefiele, domin kuwa hukumar EFCC ta ce ta shirya tsaf domin gabatar da sabbin tuhume-tuhume a kan shi da ma sabbin shaidu da za ta gabatar a gaban kuliya. Sai a biyo mu domin jin cikakken rahoto akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Amma da farko ga sarfiyu da kashi da farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Alhamis cewa ya shaidawa Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta rike tana yi na kafa ƙasar Falastinu a matsayin wani bangare na samar da sulhu bayan yakin da Israila ke yi da mayakan Hamas. Jama'a gwamnatin Israila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa ƙasar Falastinu mai cin gashin kanta a kusa da Israila. Sai dai sanarwar da Netanyahu ya yi a wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na kasar na tabbatarwa duniya wata baraka tsakaninsu da Amurka babbar mai goyon bayan Isra'ila a yakin. Kakakin majalisar tsaron kasa na fadar White House John Kirby ya yi watsi da kalaman na shugaban Isra'ila. Ya ce wannan ba sabon tsokaci ne na Prime Minister Netanyahu ba. A bayyane yake ba haka suke ganin lamarin ba, inji Kirby. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. Da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis, ministan harkokin wajen kasar Sergey Lavrov ya ce ba zai yiwu ba yayin da Washington ke bada tallafin soji ga Ukraine. Ya zargi kasashen yammaci da rura wutar rikici a duniya ta hanyar ƙarfafawa ƙasar Ukraine gwiwa wajen kai hare-hare kan yankunan Rasha. Ya kuma yi gargaɗin cewa Moscow za ta cimma burinta a rikicin ba tare da la'akari da goyon bayan da ƙasashen yamma ke baiwa Ukraine ba. Da yake tsokaci kan shawarar da Amurka ta gabata na dawo da tuntuɓar juna a fannin sarrafa makaman nukiliya, Larabi ya ce Moscow ta yi watsi da tayin. Ya ce don guna da irin wannan tattaunawa da farko Washington na buƙatar sake duba manufofinta game da Rasha. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun harba makamai masu linzami guda biyu na kakkaɓo jiragen ruwa a kan wani jirgin ruwa mallakar Amurka a mashigin tekun Aden a cikin wata sanarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar a yammacin ranar Alhamis. Sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa a kusa da jirgin. Babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin, in ji babban kwamandan Amurka. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun ce su ne suka kai harin. Suna masu ikirarin kai harin kai tsaye, in ji sanarwar da aka fitar a shafukan sada zumunta na kungiyar. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne sojojin Amurka suka kai hare-hare a kan wasu yankuna da ke samun goyon bayan Iran da ke ƙarƙashin ikon Houthi a ƙasar Yemen, yayin da ake ƙara nuna fargabar rikicin Isra'ila da Hamas na iya faɗaɗa a yankin gabas ta tsakiya.
An jima kaɗan, Sarfila zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar, inda al'umma daga sassa daban-daban ke ci gaba da taya sashen Hausa na Murya Amurka murnar cika shekaru 45 da soma yaɗa shirye-shiryen shi, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar ya aiko mana.
Al'ummomin Hausa na duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da ma gamsuwarsu game da cikon shekaru 45 da girka sashen Hausa na Muryar Amurka. Abinda ya sa muka leƙa a birnin Kwannin jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya, inda muka soma da yankin cibinsu da shugaba na ƙasa da na kungiyar kare haƙin ɗan adam mai suna ƴanci da walwala cewa da Alhaji Abdullahi Kado domin jin ko wani kokari ne muryar Amurka ke kawo musu a cikin ayyukan su na yau da kullum na neman kwato bayan Allah nasu haƙoƙin.
Babu gudunmuwa shine ba da labarai da fahimtar da mutane halin rayuwa da halin da suke ciki, dan ka san labari ba ƙaramin abu ne ba a cikin rayuwar mutum. Saboda misali tana yawa za ka ɗauki tahiya, za ka wuri kaza ko Sokoto ko ina, sai a ce maka ai akwai matsala ba su hanya, kaga sai labarai za su baka shi. Saboda shi ne muhimmanci da suke da shi ba ɗan ƙarami ba ne. Mu muna alfahari da su saboda duk bayanin da suka bada iya lokacin da Allah ya sa na san halin da nake ciki, wato na yi wayo ban taɓa ji Amerika ta ba da labari ba wanda aka komo aka musunta shi, ban mu taɓa ji ba. Kenan sai sun tantance labari kwata sannan su bada shi. Muna jin daɗin abin da suke yi saboda baka taɓa jin suka ba da labari ba, aka komo aka ce ƙarya ne.
Yalla watakila cikin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka akwai wasu shiri yalla waɗanda ka saita, waɗanda kaka jin daɗin su, waɗanda kake bibiya su.
Lahiya uwar jiki, ni a kowane lokaci ina sauraron lahiya uwar jiki domin kamar dai ka je asibiti ne, saboda ana hira da doctor yana ba mu labarin yadda zaka yi rigakafi na cututtuki da dama na rashin lahiya da dama, kuma yadda zaka iya kai huskance su in ma sun same ka. Kaga gare su naji labari gyada tana maganin ciwon siga kuma tana maganin hawan jini, in ka ci ta danya ka ci ka tashin hannu.
Su ma bangaren ɗan kasuwa sun yabawa sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda za ku ji.
Albakari Zakari, Consular National Chamber of Commerce, maga takardar ƙungiyar ɗan kasuwa ta nan birnin Kwanni. Ko gudunmuwar da ta kawo ƙwarai na waye kai ta zuwa ga ɗan kasuwa, musamman shirin na nata na kasuwa a kai miki dole, shi na da kyau, shi kana sanin yadda duniya, yadda kasuwa take tiya, sai dai a ƙara zurfafa, a ƙara mishi ƙarfi, a ƙara faɗa shi a ɗan zuwa nesa-nesa manyan garuruwa, sau ana jin da harkar kasuwa ta wani fanni ka take, don mutane su samu cigaba. Kankama zo wurin nan ka san labari yadda harkoki suka tiya, kenan in za ka tiya wurin sai ka zanta shirinka.
Ko akwai wani koke zuwa ga magabatan sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma wani fata musamman ganin cewa ku ƴan kasuwa kuna fama da ƙalubale da dama musamman irin wannan lokaci a yankin Sahel, ga ƴan ta'adda, ga wani bi jami'an tsaro da kuma sauran hauhawar farashin kayayyaki da abubuwan su kai tashin hadarin gwamnatin zabi?
Akwai koke da hawa da kiran na hali da muka dan cikin yankin Sahel, kenan kuma musamman mu Niger, yanzu tunda aka yi juyin mulkin nan muna cikin halin ambargo, kenan kaga an samu na takunkumi. To takunkumi ne yana hada ƴan kasuwa da talaka ma gaba daya, abun ya kai inda kai. Sai dai fatan da muka dai aita ba da labari mutane su samu kansu ya waye, Allah ka kuma shugabannin mu Allah ya sa su gane gaskiya, kuma sai a samu a shirya, don muna son a shirya, lokaci ya kai an mace masaki an yi asara da yawa.
A cewar shugabannin kungiyoyin malaman makarantar boko ƴan kwantiraki na wannan yankin na birnin Kwanni dake iyaka da Najeriya, a gunsu VO Hausa abin alfahari ce.
Sunana dai Abdulaziz Bukar Musa, maga takarda kungiyar Sinaseb a nan Kwanni, kuma coordinator na Turnon Lapage. An ce murya Amurka, ka san dai murya ce wadda ta mamaye duniya, kenan duk an ce murya da ke zuwa duk duniya in kai magana Allah jin ka, kenan ka san dai babban gudunmuwa ne ga mu kungiyoyin. Yau misali kungiyar ce jagoranci Sinaseb, yau zan ce duk kasar duniya dai babu inda ba a san Sinaseb ba. Albarkacin murya Amurka, muna alfahari sosai da shi, da ma'aikatan nasu respondentin su da wajajen, tunda a kowane lokaci duk abun da ya shawa rayuwar kungiyoyi, balle nan mushanni wanda mu muke bugun gaba da shi, in matsaloli sun taso tsakanin mu wasu ne, koko tsakanin yawancin tsakanin matsaloli da gwamnatin mu, to wallahi kungiyar murya Amurka ta kawo gudunmuwa babba, tunda kowa san da cikin neman inkin ma'aikata dole ne wata rana sai an yi magana al'umma su ji. Akwai matsaloli wanda ana so a wuce ƙasa sai ta kai waɗansu ƙasashe na duniya, dalilin murya Amurka ka gani duk yawancin matsalolinmu yana zuwa har inda ba a mazatu.
Yalla akwai wasu shirye-shirye da murya Amurka ke yi wanda ka ɗauka hankalinka sosai?
To babban da ke bilge ni saka mai wuya, nan da ake samun dama a tattauna da duk abun da ya shafi rayuwar ɗan adam, misali a fannin siyasa da kuma rayuwa ta yau da kullum.
Ungiyoyin mata su ma sun yabawa shirye-shiryen muryar Amurka a tsawon waɗannan shekaru. shekaru kamar yanda wata kansila kuma bugu da kari shugaban kungiyar iyamata ta gundumar birnin Kwanne ta mini karin bayani.
Sunana Hajiya Ummu Ali kuma president ta mata dadi da kara kuma konseyar ta Meri. Mu da America dai gaskiya hisbillahi mu tana waye mu na kai bisa wasu abubuwan da mu sani ba dai mu mata. Kuma haka bisa harkar siyasa nan harkar takara harkar dai wanda mace za ta hitowa a san da mace ta. Murya America duka tana tallafa mana nan wannan wuri dan tana hidda sunayen mu tana sawa a ji mu tunda Murya America ita kadai ce ke hitowa ta wallafa harkokin da mata ke yi nan ne muke godiya gare ta.
Muna yi musalla ko cikin shirye-shiryen da ta shake gabatarwa Allah ko wani shiri wanda yake dauka hankalin ku ko wanda ya birge ku.
Wallahi ne dai cikin shirye-shiryen da suka yi abin da ya birge ni wanda ya kayatar da ni kallabi tsakar rawun nan wannan ina jin dadin shi sosai kuma bai huce ni duk lokacin da za a yi shi komai nika ina kashe lokaci na sai na saurari wannan babi.
Wani mai sauraron VOA Hausa dake cikin garin Kalmalo dake cikin karamar hukumar mulkin Ilila ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya dake iyaka da birnin Kwanne yayin nasa furucin game da cikon shekaru 45 da girka VOA Hausa kamar yanda za ku ji.
Sunana Asli Barazana Abuhaji Bello Kalmalo. To lalle gidan radio an America da cika shekara 45 gidan radio na babba samma yan kaddiba ai kamar yawa azatta mutane al'amari daban-daban ya kulla zumunta sannan mutane na alfahari da shi saboda gidan radio kowa duniya yanzu yana jin suna amfani da shi abubuwan suka tacewa daban-daban waɗannan abubuwan masu na birgin sannan na biyu waɗannan abubuwa cikin shirye-shiryen da suka ina jin dadin shirin nan na kasaba saboda suna birge ni domin abubuwan nan duka da yawa ma suna birge mu muna jin dadin su muna sauraron su har yanzu da Allah kaddare suka cika shekara 45 muna sauraron su kuma gaji Allah ya daukaka su Allah ya daukaka da radio America.
A dai ranar 21 ga wannan wata na Janairun shekara ta 2024 ne za a butin cikon shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar America inda za a gudanar da wani warkaɗeɗen buki a birnin Washington DC da kasar America. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar America daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Takaddama tsakanin Pakistan da Iran ta kai makura biyu bayan hare-haren wuce gona da iri da aka kai akan iyakar kasashen su. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da ƙara fargaba barkewar rikici. Lamarin da ya janyo hankalin Amurka da China inda dukkan su suka yi kira da kada a rura wutar rikicin. A ranar Alhamis din da ta gabata an kai hare-haren jiragen saman Pakistan a lardunan Sistan da Balochistan da Iran inda suka kashe mutane da dama suka hada da yara hudu da mata uku inji jami'an Iran. Pakistan ta ba da hujjar harin da aka kai ta sama da cewa an kai harin kan maboya da kungiyoyin 'yan ta'adda ke amfani da ita a Iran da awadda Tehran ta yi watsi da ita. Hare-haren sun faru ne kwanaki biyu bayan da Iran ta kai harin bamai akan iyakar Pakistan inda ta kashe yara biyu a wani harin da ta ce an kai wa kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai kai ziyara zuwa kasashen Cape Verde da Ivory Coast da Nigeria da kuma Angola a mako mai zuwa, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ziyararsa ta hudu a nahiyar Afirka. Tafiyar dai ta zo ne bayan ziyarar aiki da majalisar ministoci 17 suka kai a bara a matsayin bibiyar taron shugabannin Amurka da Afirka na shekarar 2022 a birnin Washington DC. Shi ma shugaban kasar Joe Biden ya bayyana muradinsa na zuwa nahiyar Afirka a wannan shekara, amma ba a bayyana takamaimin shirin ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce ziyarar ta Blinken ta kwanaki shida za ta bayyana yadda Amurka ta ƙara inganta haɗin gwiwar Amurka da Afirka tun bayan taron da suka hada da yanayi da abinci da kuma kiwon lafiya. Daga ƙarshe masu bincike a jami'ar Pennsylvania sun yi ma wani mutum mai tsananin lalura da shan hantar alade ta waje, wato ba a sanya ta a cikin jikin mutum ba, kuma sun kalli yadda hantar ta yi nasarar tace jinin mutumin. Gwajin mataki ne don wata rana a gwada fasahar a jikin marasa lafiya da ke fama da gazawar hanta. Har ila yau wani nau'i ne da shan wasu sassan jikin dabba zuwa mutum. An yi amfani da hantar alade a wajen jikin mutumin da aka bayar a matsayin tallafi, amma ba a cikinsa ba. Wannan wani bangare ne na ƙoƙarin inganta lafiyar hanta. kamar yadda ake tace jinin masu gazawar koda.
Sarfi da Hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna nan Afirka ta Yamma wannan karan a Najeriya inda candan ma jama'a take ci gaba da tayi sashen Hausa na murya Amurka murnar bikin da yake shirin yi na cikar shi shekaru 45 cir da soma yaɗa shirye-shiryen shi.
Assalamu alaikum, mai magana Habibu Isa wanda aka fi sani da Habibu Ejen Marabayan Lemu. Ina muku murnar bikin cikan shekara 45 da fara shirye-shirye a Voice of America. Allah ya sa yadda muke jin daɗin shirye-shirye da ya gabata na shekara 45. Allah sa sabbin wannan shirye-shirye da za ku yi su wayar mana da kai, su ilmantar mu ji daɗinsu fiye da wa'incan shirye-shiryen ku wa'yadda suka gabata. Ina muku murna da ƙaruwar da muke yi, Allah kuma ya daɗa ku ƙara dubban shekaru a doron ƙasa kamar yadda kuke tsaga gaskiya.
Cikin shekarun nan sashen ya shahara wajen yaɗa shirye-shirye da labaru masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa, kama daga siyasa, lafiya, ilimi, shari'a, tattalin arziki da sauransu. 'Yan siyasa da jami'an gwamnati da ma kungiyoyi suna ta faɗar ra'ayinsu. Sanata Adamu Alero ya ce VOA Hausa ta yi fice wajen wayar da kan jama'a kan sanin 'yancinsu.
Sashen Hausa na Mini America yana birge ni ƙwarai da suke wayar da mutane akan siyasa, akan sha'anin ilimi, akan kuma kawo abubuwa na ƙayatar da rayuwar al'umma. Wajen gefen siyasa, ansa da mutumin ƙauye da mutumin birni ya fahimci abin da siyasa, kuma an faɗakar da kan mutane ƙwarai ga 'yancinsu, kuma sun umfana ƙwarai ga wannan, kuma ga kawo gwamnati ta gari. Ita ma gwamnatin kanta ana sa ta zama on track, ta daidaita sahu, kuma ta yi tsaye ta ga ta yi abin da daidai, kuma duk abin da na gyara. Sashen 'yan jaridu musamman VOA suna tsaye su ga cewa an yi wannan gyara. Ina sauraron program da dama, musamman idan an ci zalunci, an awa wani zalunci, za a ga 'yan jaridu su sun yi bincike, sun yi kwanaki suna bincike, sun yi kusan watanni suna wannan binciken, kuma su yi tsaye su ga cewa wanda aka zaluntar nan to an hidda mai haƙin shi a kotu. To wannan ba ƙaramin aiki ne ba.
Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Balakofa Sabuwa ya ce ya shafe fiye da shekaru 20 yana hulɗa da sashen da ya zama masa tamkar makaranta, yana mai addu'ar rahama ga waɗanda suka rasu.
Kusan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka duk inda suke tsakaninmu da su mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Don haka wannan ba ƙaramin abin alfahari na gare mu ba. Waɗannan shekaru 45 da kun kai kuna wayar da kan al'umma, kun zama muna tankar makaranta ko kuma mu ce jami'a. Ba za mu taɓa mantawa da jajirtattun ma'aikatanku ba, kamar irin su Alhaji Kabiru Fage, irin su Lawal Bukar Maini daga jamhuriyar Nijar, irin marigayi Umar Sa'id Tunu Wada, irin Sani Abdullahi Tsafe, irin su Ladan Ibrahim Ayawa, irin su Sa'adatu Muhammad Fawo da irin su Ibrahim Abdulaziz, irin su Aminu Bello Sahabi. Har Allah ya karɓi rayuwarsu. To koyaushe za a yi wani buki na sashen Hausa na muryar Amurka, dole mu yi addu'a ga waɗannan bayan Allah waɗanda sun ka sadaukar da rayuwarsu ganin sashen Hausa na muryar Amurka ya tsayu da ƙawahunsu. Shi ya samu haganin da cewa babu yadda za a yi sashen Hausa na muryar Amurka ya irin wannan tunawa a ce ban mu tuna da waɗannan abubuwa ba. Da haka muka ƙara miƙa ta'aziyyarmu musamman ma ga shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da kuma ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baki ɗaya.
A nata sharhin, Zainab Muhammad Bununu ta ce sashen ya taka rawar gani wajen wayar da kan mata musamman a ɓangaren siyasa.
Gaskiya sashen Hausa na muryar Amurka ta yi ƙoƙari kuma ta yi matuƙar rawar gani a ƙoƙarin wayar da kan mata. Sani ma sai in ce gaskiya fitowar da mata suke su tsaya takara da sauransu, sai in ga kaman muryar Amurka sashen Hausa ita ta ƙara ƙauni da wayar da kan mata har suke iya fitowa matan arewacin Najeriya. Kaga yanzu har mun samu takarar gwamna, sanatoci da sauransu, da kowa yana nokewa a gida, yana so ya fito amma yana jin kunya, kuma akwai rishin wayar da kai da sauransu. A madadin matan arewacin Najeriya muna godiya gaskiya sosai.
Mai sauraron muryar Amurka a yankin karkara Suleiman Magamago Mauya ce tashar ce ke kan gaba wajen wayar da al'ummar arewacin Najeriya.
Ni Suleiman daga Magamago. Lalle muna taya ku murna game da shika shekara 45 da kafa sashin Hausa na muryar Amerika. Kuna ilmantar da mu yadda ya kamata shirye-shiryen ku da kuke yi, musamman saka mai wuya da kuma arewa a yau, da kuma akwai wani shirin nan wanda Grace yake take yi, wai menene ya bari ya huce. Wadannan shirye-shirye gaskiya muna jin dadin su, suna ilmantar da mu sosai, musamman mu arewacin Najeriya. Wallahi muna jin dadin shirye-shiryen ku.
A nan Najeriya da sanyin safiya zaka ga masu sauraro da ke shirin fita ayyukan yau da kullum na sauraron shirin farko na kafar labarin ta duniya da karfe 6 don sanin halin da duniyar ke ciki. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Bisa ga dukkan alamu dai tsugunta shi bata kare ba ga tsohon shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Domin hukumar FCC ta ce ta shirya tsaf domin gabatar da wasu sabbin tuhume-tuhumen akan shi, har da gabatar da ƙarin shaidu a gaban kuliya. Ga Halima Abdulrahub da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
A yau Alhamis ne hukumar EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume 20 da ta yi wa gyara akan tsohon gwamnan babban bankin Najeriya, wato CBN, Godwin Emefiele, gaban wata babbar kotun birnin tarayya Abuja. Barista Maga Jamaatu Ibrahim, mai makamin SAN, na ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da ke kare Emefiele a gaban kotu, kuma ya tabbatar mana da cewa lallai EFCC ta gabatar da tuhume-tuhume 20 da ta yi wa gyara, kuma akwai yiwuwar za ta gabatar da sabbin shaidu a gobe Juma'a.
A yau mun je kotu, kuma abin da ya faru shine lawyer EFCC ya zo da magana gyare-gyare a tuhume-tuhumen da suke, da kuma wasu takardu da suka kare shigowa na tunanin su cewa wannan hujjojin su ne da zasu tabbatar da cewa lallai lallai shine laifi ne bisa ga tuhuman da ake masa. To mun duba takardu, kuma ba wani abin da yake mana da hankali ko na komo, domin dai kamar yadda na faɗa a da, tuhumomin da ake duka tuhumomi ne wanda ake magana akan abubuwan da suka gudana a banki lokacin da yake shine shugaba. Kullun abin da muke so Najeriya su fahimta, shugabanci daban kuma gudanar da aiki daban, domin shi bankin tarayya ba mutum ɗaya bane yake gudanar da ayyukansa. Akwai mataimaka, akwai ofishoshi, akwai branch controllers da sauransu. Sannan duk wani abu da ya taso da ya kama sabgogin banki, akwai ka'idodi da ake bin su. A kodaushe abin duba a nan shine shin an bi ka'idodin nan ko ba a bi su ba. To a yanzu dai abin da suke magana sababbin ƙarin da suka shigo da su shine akan wata kwangila da suna zargin cewa ya ba kamfanin da matarsa ma ita ma director ce. Kuma mun duba takardun, mun kuma duba sauran takardunna da ita matar ma mai sa hannu ce a ciki, kuma bamu ga alamar hakan ba. Duk da cewa dai wannan magana nake yi ba ta kamata ba, domin ana ci gaba da hukunci nan kuma ba kotu bane. Amma dai tunda kin yi tambaya akan charges din da suka shigo, wannan dai su ne magana da suka shigo da su akan ƙarin da suka yi. Kuma in Allah ya yarda gobe ma rana ce da zamu sake haduwa da su a kotu. Ina tunanin gobe za su kawo ƙarin shaidu da suke da su, kuma mu ma daga gaban gwam za mu yi musu duka tambayoyin da ya dace.
Sai dai masanin kundin tsarin mulki barista Nasara Kogo ya ce, sai dai masanin kundin tsarin mulki barista mai Nasara Kogo yana da ra'ayi daban akan batun yin shugabanci a matsayin jami'in gwamnati da kuma gudanar da aiki.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya kawo wajibi akan duk wani jami'i, kuma dole ya kici hanci da rashawa da kuma amfani da kujera yakin kai. Al'ada ce daidai da sashi na 21, duk wani wanda yake kan kujerar mulki shi aka mika mu, shi aka ba nauyi, kuma karkashin wani hurumi wanda yake duniya an san shi, wanda ake kira by carrier liability, wato duk wani abu wanda yake makarabin kai to laifin akan kai yake, kai ne kake da nauyin cewa da jawo wane da wane. Don kuma ka kama ka kai shuru ba kai bayanin wane da wane da wane ba, to dole kai dai za ka ci doka. Hurumin doka kenan, daidai da abin da kotu ta shirya kashi na 230 zuwa na 304, dole ne a bi ka'idojin da kotu ta shirya, kuma tunda ta bada shi beli bamu da ja a nan. Amma gaskiyar magana hukumar EFCC ta jajirce, duk wanda aka ba mukami shine zai zo ya yi bayani akan mukamin nan.
A wani bangare kuma kotu Tunde ta baiwa Emefiele damar yin tafiye-tafiye a duk fadin Najeriya, in ji barista Mato.
Wancan karan bayan an kawo tuhuma ta farko an gabatar da shi a gaban kotu, mun nemi belinsa kuma kotu ta yarda da neman mu ta ba da shi beli kamar yadda ta kafa ka'idodinta da cewa ɗaya daga cikinsu shine kodoshe ya kasance Abuja. To mun yi nazari mun duba mun ga cewa kamar wannan condition din duk da cewa yana bin wannan ka'idodin da shauransu, amma mun ga cewa kamar an tsamara Najeriya dai ba Abuja kawai take ba, kuma mutum ne mai yan uwa da iyali da kuma abokai a ko ina. Sai a yau sai muka zo da wani nema na musamman muke roƙo kotu da ta sassanya wannan ka'ida, mun tayi zafi sosai. To cikin yardar Allah kotu ta duba ta kuma cewa to lallai muna da hujja ta neman hakan, shine a yau kotu ta sassauta ta ce to zai iya zuwa ko ina a Najeriya amma dai banda kasar waje. To kuma dama mu wannan ba shine gaban ba, domin takaddun sa na tafiya ma duka lokacin suna gaban kotu, ina ɗaya daga cikin sharuɗuka. So a yau ɗaya daga cikin abun da ya faru kenan bayan neman gyara cajin da suka zo da shi a gaban kotu.
Idan ana iya tunawa, EFCC ta gurfanar da Emefiele da wata Sa'adatu Yaro da kamfanin April 1616 da laifin karya dokar bada kwangila ko sayan kayayyaki ga gwamnati a watan Agustan shekarar 2023, wanda baya rasa nasaba da sayan wasu motoci. Kazalika a cikin watan Disambar shekarar 2023, hukumar yaki da cin hanci da rashawa da saura manyan laifuka ta Najeriya wato ICPC ta fitar da alƙalaman kididdiga masu tarin yawa, inda ta nuna yadda cin hanci da rashawa yayi katutu a bangarorin gwamnatin Najeriya guda uku, kama daga na masu yin doka wato 'yan majalisa, bangaren zattaswa da na shari'a tsakanin shekarar 2022 da 2023. Lima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa tare da Hussein Asmarawi. Gaba ta ƙarshe a shirin na yanzu, wato labarai a taƙaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Alhamis cewa ya shaidawa Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta daɗe tana yi na kafa ƙasar Falastinu a matsayin wani ɓangare na samar da sulhu bayan yaƙin da Isra'ila ke yi da mayaƙan Hamas. Jami'ai a gwamnatin Isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa ƙasar Falastinu mai cin gashin kanta a kusa da Isra'ila. Sai dai sanarwar da Netanyahu ya yi a wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na ƙasar na tabbatarwa duniya wata ɓaraka tsakaninsu da Amurka, babbar mai goyon bayan Isra'ila a yakin. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya, da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis. Ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov ya ce ba zai yiwu ba, yayin da Washington ke bada tallafin soji ga Ukraine. Ya zargi kasashen yammaci da rura wutar rikici a duniya ta hanyar ƙarfafawa ƙasar Ukraine gwiwa wajen kai hare-hare kan yankunan Rasha. Ya kuma yi gargaɗin cewa Moscow za ta cimma burinta a rikicin ba tare da la'akari da goyon bayan da kasashen yamma ke baiwa Ukraine ba. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun harba makamai masu linzami guda biyu na kakkaɓo jiragen ruwa akan wani jirgin ruwa mallakar Amurka a mashigin tekun Aden, a cikin wata sanarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar a yammacin ranar Alhamis. Sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa a kusa da jirgin. Babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin, in ji babban kwamandan Amurka. Takaddama tsakanin Pakistan da Iran ta kai makura biyu bayan hare-haren wuce gona da iri da aka kai akan iyakar kasashensu, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da ƙara fargabar barkewar rikici. lamarin da ya janyo hankalin Amurka da China, inda dukkansu suka yi kira da kada a rura wutar rikicin. A ranar Alhamis din da ta gabata, an kai hare-haren jiragen saman Pakistan a lardunan Sistan da Baluchistan da Iran, inda suka kashe mutane da dama, suka hada da yara hudu da mata uku, inji jami'an Iran.
Thomas Saro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asariya, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin, da Daddy Belawi da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa shirin ki muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya. Sai an jima.